أشهد وأنم كرتنا من البركة أنا مكتسر زاد المعاد الشيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب يوكان وتا عشرين دا أكو جوتا جماد الأولى شكرا تدوب إير دري هدو دا أربعين دا ديا وندشين إيدا شدا شاتر جوتا ديا شكرا تدوب بيو دا عشرين الإساف تراوا منا شين بياني دنغني دا shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da aikin haji kamar yadda shi Ibn Qayyim din ya kawo a cikin wannan littafi na Zadul Ma'ad a yau zamu tashi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa alhazai hudba mallan yace fa qataba an-nasa wa huwa ala rahilatihi khutbatan azimatan qarrara fiha qawaid al-islam wa hadama fiha qawaid ash-shirk wal jahiliyya annabi yayi hudba wa mutane yana kan abar hawarsa huduba mai girman gaske huduban ranar arfa kenan wanda a cikin ta ya tabbatar da kaidoji na musulunci kuma ya rushe kaidoji na shirka da jahiliya sannan a cikin ta ya tabbatar da tahrimul muharramat allati ittafaqatil milal ala tahrimiha wa hiya ad-dima'u wal amwal wal arad haramta abubuwa na haram wanda dukkan addinai gaba daya sun yi ittifaki akan haramcin su shine zubar da jini kisan kai da kuma mutuncin mutane taba mutunci wannan dukkan addinai da hanyoyi gaba daya sun yi ittifaki cewa ba abu ne mai kyau ba wa wada fiha umurul jahiliya tahta qadamai dukkan al'amura na jahiliya ubangiji manzo Allah ya sa ya take su gaba daya ma'ana yanzu musulunci za a yi ba jahiliya za a yi ba wa wada fiha riba aljahiliyati kulluhu wa abtala riba da ake yi na jahiliya annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama ya gurguje ta yace kuma bataccen abu ne ya hana mu'amala da riba amma har yau musulmi suna mu'amala da riba wanda kuma a aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe yayi wasiya da a nisanci riba a nisanci mu'amala da riba duk wanda ya kai kudin sa banki na zamani yaje aka kara masa kudin ruwa ya ci riba duk wanda yaje ya karbo kudin rance a bankuna na zamani dan yayi kasuwanci ko yayi wata mu'amala ta kudi ya ci riba so ya kamata a kiyaye Allah yayi hani akan cin riba yace maciya riba su shirye yaki da Allah da annabin Allah fa adanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirya shirin yaki da Allah da manzon Allah musulmi kar ku tsoma kanku a cikin mu'amala da riba duk wanda yake son albarka a cikin kasuwancin sa kada yi riba kada yi ci riba amma yau saboda rashin tsoron Allah da kuma karancin tunanin kiyama da kuma san duniya da yawa mutane yawa har matan aure a cikin gidajen su suna bayar da riba sai ta je wani yayanta ko wani kawunta ya bata jarin 200,300 tana raba riba a makota ta bada rancen 5,000 a dawo mata 5,500 ko da 700 ta sayi abu ta sayar ta dora kudin ruwa a kai ita ma wai ta samu sana'a annabi ya faɗa qur'ani ya tabbatar duk wanda yake maci riba ne a ranar tashin alkiyama zai tashi wato mahaukaci kamar yadda riwaya ta zo cikin salaf suna faɗa cewa duk wacce mai cin riba ne ya qumu yawmal qiyamati majnun zai tashi ran tashi alkiyama mahaukaci alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wanda yake cin riba zai tashi kamar yadda wanda shaydan ya buge shi bugun aljan kamar mahaukaci saboda kawai cin riba da yake a rayuwarsa duk yawan kudi in dai na riba ne ba su da albarka lalacewa suke kuma su lalata mai cin su so mutum ya kokari kada ya jefa kansa cikin bala'i wani yake fada ya je ya ci kudin banki bashi naira miliyan 50 yace wallahi hankali hankali na farko ne sai da ya dubi shekaru yana biya da yazo ya gama da kyar ya iya biya gaba ɗaya rayuwarsa bata mai dadi ba sai da kudin nan suka zama wajen naira miliyan 250 haka ma sai da ya hada ya zubar da kadarorinsa da waye da sauransu saboda yahudanci ne yake ji amma abun tausayi a kasan nan yanda muke rayuwa ga mu musulmi muna da yawa muna da shugabanni musulmi sanatoci musulmi yan majalisu musulmi manya-manyan ofisoshinmu musulmi sai kaga ana ta mu'amala da riba amma wato musulmi an haramta musu amfanuwa da dukiyar gwamnati yanzu misali gwamnati tana ba da biliyoyin kuɗi tallafi ga manoma da harkar kasuwanci kana iya zuwa in zaka yi noma ka iya karban rance kuɗi zunzurutun kuɗi a gwamnati za a iya baka naira miliyan 100, 200, 300 kai ana ba mu labari ma a jihohin nan na kudu ma akwai wanda suke karban biliyan kaza ma wanda kuɗin tallafin nan na noman nan kuɗin tallafin nan na kaza har daga ƙasashen waje ma ana turowa a kawo suna kawowa don a taimaka amma shugabancin da muke da shi jagorancin da muke da shi musulmin da muke da su manya a gwamnati har yanzu muna kai kuka muna jiran wani irin gata za su yi musulmi da za su halatta musu su su rinka amfanuwa da wannan kudin wanda majority wannan kudin ba musulmi wanda suke karuwa da shi kuma duk wani musulmi idan ya je ya ji akwai riba ba zai karba ba amma wallahi malam arne guda ɗaya in ya shirya business din sa sai ya je ya karbi miliyan 500 ya je ya bude company yanzu haka suke tai a kudin nan har noma kudin noman nan duk suna karba tunda su a wajen su halal ne me yasa ba za a fitar da wata motion a majalisa ba a tattauna akan yaya za a yi sahale wa musulmi idan san sai an yi mu'amala da bankuna ne ga Jais Bank ga Taj Bank duk waɗannan bankuna ne na musulunci a miƙa musu kuɗin su ba musulmi su bi hanyoyin da suke bi wanda ya dace da shari'ar musulunci a ba musulmi yanzu wannan Federal Mortgage Bank bankin da ake ba wa mutane rancen gida idan kana aikin gwamnati ko kana federal government kana aiki kana da albashi mataki kaza kana da daman ka je ka karbi gida ka nuna inda gida yake a wuri kaza a baka rancen gida wanda wannan rancen gidan za a rinka cirewa ne a cikin albashinka har ka gama aikin ka za a rinka cira amma abun tausayi ina gaya muku sai ka irga musulmi 100 bai iya zuwa ya je karbi wannan gidan ba saboda akwai riba a ciki akwai ruwa a ciki an haramta mana waɗanda ba mu ba su suke zuwa su yi ta karɓan wannan gidajen ana ta cire musu a cikin albashinsu amma ana ɗora musu ruwa amma mu ba mu da amfanuwa kamar mu ba 'yan Najeriya ba ne su addinin su bai haramta musu ba su ka gana an yi favorin ɗinsu su an taimake su tunda kuɗin Najeriya ne an ce duk kowane ɗan Najeriya ya amfana da shi ai sai a yi yanda kowa zai amfana to wannan shine amfanin yan siyasarmu da sun gane zaman da suke a majalisa zaman senate zaman majalisa ba kamata su je suna zaman gengedi ba kamata su rinka fitar da very important issues da suka shafi al'umma su taimaka musu gidaje ana ba da gidaje gwamnati tana ba da rancen gidaje gwamnati tana ba da kuɗi akan harkar sana'a nan da kuke gani an dade ma ba a samu kuɗaɗe da ake ba mutane ba irin wannan karan biliyoyin kuɗi ne akwai shekarun da ana faɗa ma nan kan jihar Kano ma wasu kuɗin ma mai da su aka yi saboda ba a iya karɓa da ka je za ka ji kuɗin ruwa ne a ciki za ka je ne ka karɓa karɓi bala'i kuma yanzu dan Allah gwamnati ba ta da damar da za ta iya ba wa mutane kuɗin nan ba tare da ta sa musu ruwa ba a yi hanyar da za a ce a ba su mana in sun yi noma su biya ko a ce su rinka biya kaza 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 sauransu a yanke mutum yana albashi kada a ɗora mai ruwa amma yanzu gwamnati za ta zo ta dauki babura ta raba muku babur din da ake sayar da shi naira 65,000 asari ana sayar da shi wallahi sai a baka shi akan 180,000 sai a ce ba duk sauran kudin ruwa ne sai mutum ya je karbi mashin din ya kare rayuwarsa bai gama biyan kudin mashin din ba kuma kafin ya gama kudin mashin din tunda mashin din banza ne na ruba ne ya lalace ma ko a sace shi kazo ka kare baka amfana da komai ba ga noman nan da kuke gani ina jin da mu muka kowa noma dai a Najeriya arewa amma ina shaida muku wallahi alazim idan ka kwatanta ka lissafa kudin da yan kudu suke karba akan harkan noma da kiwo din nan to yafi na yan arewa kuma je a tambayi masu harkar za su gaya muku ya al'amarin yake me yasa mu musulmi muna da wani abin da yake hana mu je mu karba shine ruwa to me yasa ba za a yi wata doka da za ta halatta mana ba a cire kudin ruwa tunda rance ne kuma ana biya kuma muna yin noma so in an yi wasa za a wayi gari za a zo a tarar da wato dukiyar kasar arzikin kasar nan da wasu shekaru wala mun yi baya an gaya mun cewa a kudin nan mutum ɗaya sai ya karɓi naira biliyan guda ya je ya buɗe wani kamfani na kaza na business kaga sun gina kansu a can to mu kuma wannan kaga ba za mu iya samu ba to za mu wayi gari za mu zama bayinsu ne kawai ta sauransu to me amfanin shugaba na musulmi idan bai yi favorin ɗina ba ya duba addini na ya taimake ni alhali mu muka fi kowa ba da ƙuri'a gwamnatin ta ci ko ba ka ba ne ƙuri'armu ita tafi yawa amma kuma ba za a zo a tattauna akan abin da zai taimake mu ba na buga muku misali ga shi ku je ku bincika bankin ba da rancen gidaje din nan ku je ku bincika yaya ake yi kai ka ba wanda ya iya in baka iya ba da Allah ba wanda ya wani ya iya kana bata mana lokaci na ɗaya kenan na biyu shine wannan tallafi da ake bayarwa na kiwo da noma ina faɗa ina maimaita ku ɗauka ku ƙara gaba akwai biliyoyin kuɗi a zube biliyoyi na kuɗi a zube biliyoyin kuɗi ba wai miliyan ba amma ina tabbatar muku majoritin kuɗin da ake bayarwa da kuɗin ruwa ne don haka mu musulmi ba mu da rabuwa ciki yanzu wani yake gaya mu a jihar Lagos ma akwai ɓangaren da yanzu sun fara yin noma na shinkafa ko bara da shinkafar mu ta ƙare a nan gurin daga Lagos aka fara kawo ta shinkafa yanzu inyamuran nan a ƙasashen su sun je sun karɓi kuɗin sun haɗa kai da 'yan China suna musu tsarin da su kansu suna iya yin noma a wurarensu awaki ɗin nan akwai wanda ya gaya mu akwai wanda ya je ya buɗe gidan gona ne na awaki ka san akuya tana da wani sirri a tattare da ita ina jin sau biyu take haihuwa ko a shekara kuma nama ne to suna zuwa suna buɗe gidan gona mutum ɗaya sai ya buɗe gidan gona a gidan gonan nan sai ya zuba akuya kaga akuya arha ne mu anan tana da arha bata da tsada to sai ya zuba akuya 100,000 a ciki awaki 100,000 ana ciyar da su ana musu barbara a shekara ɗaya idan ta haifu tana haifan biyu uku idan ta she in suka shekara za su zama nawa sai ya samu 500,000 ina fatan kuna fahimta nan yanzu wannan tsarin yana nan ana tafiya da shi wato wannan shiri ne suke nan gaba za su daina buƙatar nama daga wajen ku ba kuna ga dara kuna kai musu nama kuna suna saya ba to da irin wannan kuɗin akwai wanda suke zuwa su samu daji iya ganin ka sai su yanki dajin sai su karɓi irin wannan kuɗin su gyara sai su sayen shanu ƴaƴan shanu da matan shanu suna tarawa suna ba su abinci suna sayen abinci a arewa ana kaiwa da kuma dajin su da ake kiwo ana yi daga nan zuwa shekara kaza sai sun daina buƙatar wannan shanun da kuke lodawa kuka yi Lagos din ba za su buƙata ba duk wanda ya san wannan ya sani mu ko muna zaune yanzu munan wani mai kuɗi ne zai yi tunani a arewa gaba ɗaya gidan gona waye kake da shi yake da gidan gona da zai iya zuba raguna ko ya zuba shanu guda 100,000 shanu 100,000 a gidan gona ɗaya babu ma tunanin amma su sunan fara yi
tsari ne ake akwai ciyawar da shuka ta ake yi idan ka shuka na adadi kaza sai shanun su shekara suna cin wannan ciyawar ba sai ka kai su ma kiwo ba akwai inda daji ne kawai zaka je ka sake su yan kiwo ne kawai ba za ka sai dusa ba su haihu a tatsunonan su kuma a ware yayan su kaza to nan gaba raƙuma ma za su rinka sayowa ma daga Niger suna bude duk mu nan muna zaune ba abinda muka iya sai alfaharin hawa mota mai tsada da gina dogon gida amma babu fikira ta business mu yi tunani ya zamu zo mu yi kasuwanci mai ƙarfi kai hakuri kai hakuri yanzu kun ga ana shan ƴan lemuka ƴan juice juice din nan ko duk wani lemo da ka daga zaka sha shi na roba din kan yayi ai ba a waje ake sa ba galibin a Najeriya ake ka duba ka daga ina ake wallahi nake daidai da ɗan lemo ba yaran mu suna bude ɗan shago soft drink ba abinda kawai muka san muna da shi ne ruwan roba na wancan da wancan amma irin lemo din nan da ka sani na kwali kana dubawa ka duba ƙasa zaka ga daga kaza ne daga kaza ne daga kaza ne me wannan lemo wani fa zoboro da ne ma ake hadawa da suga kawai a gaure ya ayi abin da za a yi shikenan kawai wani da gaske bamu da kamfanonin da za su mana kwalayen ne bamu da kamfanonin da za su mana robobin ne amma billahi alazim daidai da lemo na sha da muke sha idan za mu yi biki daga kudu ake kawo shi muna zaune muna jira ga magunguna duk magani ka daga ka duba gani wanda ba a waje aka yi shi ba ai na yake ya mure ne kawai suke zama a gidajen suke buga shi kuma aka aita dirka mana shi muna sha to yanzu dai da noman shinkafa nan da kake gani wallahi ina ga muku arzikin da muke da shi a kasar nan wallahi noma kasar noma abun ya wuce hankali Allah nake ga muku bari buga muku misali daya kun ga nan kura ku je ku tambaye mutanen kura duk wani matashi da yake dan kura insha Allah bi idnillahi ta'ala baya rayuwar talauci da gajiya kuma galiban yanzu a kura matashi abun aibu ne ma waye girmama waye aure bai da gida sai sun yi gidansu saboda mai albarkacin noma yaro ɗaya ina ga ya maka zai dire buhun shinkafa 1000 buhun shinkafa 500 buhun shinkafa kaza so ku je ku duba ku bincika watakila akwai ƴan kura a cikin kuna anan Kano ne saboda me saboda suna noma to mu din akwai kasan noman a daji guri muna da shi a banza amma waye zai taimake ka kai noman me yasa suka samu wannan wadatar saboda suna wannan noman to sun gane ne yanzu ba na so na gaya muku yanzu a nan are waɗannan a gonakinmu da kuke gani billahi alazim akwai inyamuran da suka taho daga kudu suna ta siyan miliyoyin kudi suke zarewa suna siyan gonaki duk sun sai galibin gonakinmu ku je ku tambaya ku gani daga tan kauye da hakiman kauye su sun fi kowa sani inyamuri sai zo daga kudu sai ya sai gona kilomita kaza iya ganin ka da damana ta zo sai a nemi ɗebi ƙartin kauye ƴan uwanmu su za a sa su noma a nemo traktocinmu su noma kai yanzu sun fara masu yi traktocin nasu suna yi su noma su zuba guwa mechanized farm da ake yanzu noman da ma ba sai ka sa kato ya shi sun kaya ba a yi finshi a zuba wannan su tattara amfanin su tafi da shi da idona na gani ni dinnan akwai wani kauye da muna yin noma a gurin da idona na ga baƙi waɗanda ba ƴan Kano ba sun shigo mallan suna siyan gonaki suna noman tattasai a yanzu haka dinnan suna nan suna ɗiban tattasan su kuma wallahi idan an ɗebi tattasan daga nan ko kwaya ɗaya ba za a bari ba sai rubabban shine za a bari sauran Lagos ake kai shi Enugu ake kai shi kaza da J5 din suke tahowa kuma galibin su wasu mata ne ma haka za su zo da kuɗin su a tumbin su a daure irin alalitan nan sai su zo ai musu noma su gama su biya da siya suke yi da zuwa suke in kaka an tattasan ta yi su zo su siya su abin nan to sai suka gane sai su je su yaudar mutanen kauyen sai su sai gonakin nasu sai mutum ya sayar da gonar duk sun sai gonakin kuma za su zo su karbi takin da kuke karba a jihar ku kuma su karbo taimakon da ake barwa na noman a gidanku a jihar ku su noma su ɗebe arzikin su tafiyarsu mu an bar mu da shuka an bar mu da kaza an bar mu da kaza wannan ɗaya ne daga cikin tasku da bakin ciki da yake damu wannan al'ummar tawa wanda muna buƙatar suwa za su taimaka mana a gyara mana dajikan nan a kawo mana kayan noma na zamani a nome gurin a gyara zai fi mana amma matsalolin su shiwa gabanin mu in sun je sun zauna wani abu daban suke tattaunawa kawai na fada na maimaita lalle ne gwamnati ce mana wani abu kudaden nan da ake sakewa biliyoyin kudaden nan lalle ai wata dokar da za ta halarta musulmi ya amfana da shi in ba haka ba an nuna wani bangaranci ne wasu ne kawai suke cinye kudin mallan sai mutum ya je ya dauko rance ya sayi trailer guda 12 sai ya dauko rance ya sayi tantan tractor guda 50 mallan tractor kwaya ɗaya idan ka same ta a damana ka zuba ta a daji ta ishe ka ci abinci da kai da iyalinka gaba daya wannan kudin da aka bayar na federal government din da su zai je ya karba ya je ya siya to dan arzikin da muke gani na noman ne shi muke da shi خلاص za su karbe shi gidan gona da muke yi na kaji ko na sauran su su ma duk sun waye za su zo su yi amma abin da nake so in ga muku suna da jari suna da inda suke samun jari shine ina kudin federal government amma mu musulmi an haramta mana wannan kudin ba ma karban su shine nake maimaitawa lalle ayi mana yanda za mu samu wannan kudin central bank din akwai interventions da yawa kudade da ake saki ana ba wa yan kasa mu ba mu ma san su ba muna bukatar a irin barka da hantsin nan da ake a samu kwararru wanda suka san abin su zo ma su yi program ma a san wadanne kudi ne ma gwamnatin tarayya take ba wa yan kasa dan mu ba mu ma san su ba billahi lazim mu san su ba kuma ana ba da kudi fa akwai nawa jama'a akwai nawa ji kai barin ga muku akwai na kyauta ma akwai kudin da ma bayarwa kyauta ake ba da su nace muku ko za a dan fake ne a ce bashi ne kaza 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 amma wallahi kyauta ne duk wanda ya cika sharadi ya zo da business plan din sa yayi kaza yayi kaza sai ya je ya cika in ya cika sharadi sai a bashi billahi lazim sai a baka miliyan 100 ina ga muku wannan miliyan 100 sai a baka miliyan 100 wasu kuma suna nan suna karban wannan kudin suna cin moriyar su amma ni da kai muna bacci ba mu ma sani ba ku rike wannan zamu dada fada da bincike zamu zo mu muku bayani wanda shi ya kamata ku rinka gaya wa yan siyasar ku in sun je Abuja nan su rinka fidda moshi akan wannan ana tattauna mu samu sauki to me za su mana musu mana wannan ba me za ka gaya mini za su mana ga ku da yawa ga ku da bakin magana amma a seta ayi magana da za ta amfani al'umma yanzu wannan bankin da ke bada bashin gidaje a kasa din nan insha Allah sai ga shugaban musulmi ne zai ya kawo motion yace ya kamata ni ƴan ummu al'umma mu ba su amfanuwa da wannan abin wani ma bai ma sani ba kuma mu musulmi muna da addini ba za a canja mana addini ba tunda kudin mu ne halal ne kudin kasa ne ko su a ba su je su ci da kudin ruwan mu kuma a yi mana wani tsarin da za mu amfana ba sai mun ba da kudin ruwan ba haka ne ai kudin mu ne yayi to amma babu shiru kake ji Allah sa yan siyasar namu su ji su kawo gyara ina muku wannan bayanin saboda ina dan ilimi akai dan daidai gwargwado kadan ne a cikin 100 na gaya muku wallahi kadan ne amma na yi muku alƙawari in Allah ya sa da zan yi muku bincike akan kudaden da gwamnatin tarayya take barawa su central bank da ina da kungiyoyi wanda wannan yan kasa ake bawa ana so su amfana za ku ga gaba ɗayan su ba mu san su ba wasu ne suke zuwa suke karba kudin suna cin moriyar kudin wani kuma mugu ne in ya samu ba zai ga kowa ba nan da nan zaka ga ya tsallake ya riga ya kudi kawai saboda ya je yayi wasu kawai cike-ciken takardu ne kawai za ka yi ka cike can ka cike can kamar abin da na taba gaya muku ne scholarship da ake bayarwa federal government tana ba da tallafi na zuwa karatu kasar waje scholarship amma karafkacin unguwarku za ka duba masu karatun jami'a da wadda suka mutum nawa ne ma suke karatu a waje a cikinku da yake nan waye yake zuwa yake masters a waje a cikinku wanda ya san scholarship din gwamnati ne ana barwa a PhD ana barwa a degree ana barwa a masters ana barwa kaza kuma miliyoyin kudi ne ake saki ake barwa scholarship shi kaga wannan ba ma magana kudin ruwa bane to ban ma san da shi ba yanda za ku gaskata ni kaje Abuja gobe ko yau Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs inda ake attestation na takardu idan za a fita, inda ake buga stampi na takardu, za ku bilaye mutum 100 bilal azimu sai ka ci sa aka samu Bahaushe mutum 10 duk yan kudi ne gaba daya, duk wanda ka ganshi anan kuma ya samu admission ne a kasar waje ya karbi scholarship. Wa yake ba da scholarship nan ba mu san shi abinda muka sani kawai na jiha, amma na federal ana barwa PhD sai a sake maka miliyoyin kudi ka je kai karatu, ba fa wai na jami'a wanda chatbot take barwa ba shi nake bada ba. Scholarship gwamnati na ba da scholarship, akwai kamfanoni akwai ina ne da suke ba da scholarship, amma ina mutanen mu suke? To shine amfanin yan siyasar mu in sun shiga gwamnati su bankado waɗannan abubuwan su rinka turowa ƴan uwansu. Allah ya sa kun fahimce ni. Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ya bata ya lalata harkar riba a guji riba a nisance ta waftalahu wa awsahum bin nisa'i khairan wa dhakara al-haqq alladhi lahunna wa alayhinna, yayi musu wasiya akan kula da haƙƙin mata da kuma haƙƙin da suke da shi da wanda yake kansu, mun bayani satin da wuce. Wa anna al-wajiba lahunna ar-rizq wal-kiswatu bil-ma'ruf, abinda suke da shi na haƙƙi a taimake su a ciyar da su a musu sutura ta hanyar sananniya a shari'a. Wa lam yuqaddir dhalika taqdiran, Allah bai kaddarce iyakacin abinda kowa ne mun fiksu sa'atin min sa'atihi, wanda yake da hali ya yalwata, wanda yake cikin kunci ya hakuri ya bada abinda ya samu. An ce a taimaka wa mata. Wa abaha lil azwaji darbahunna idha adkhalna ila buyutihinna man yakrahuhu azwajuhunna, shari'a ta ba da dama a ladabtar da su mata a bige su idan sun shigar da wani wanda miji baya so a ciki. Mun yi bayani akan darb din, annabi ce darban ghayra mubarra, shari'a ta hana mutum ya liki matarsa dukan da zai mata rauni ya ainihin wato ya ji mata ciwo, amma ya ladabtar da ita. Ku lura da wannan, idan sun shigar da wani wanda baya so, in sun shigar da wani wanda baya so gidansa, to yanzu abin da yake faruwa kar mu kallawo musibar da suke faruwa yanzu yau dan ku sani, wato da wannan wayar malam mata ana neman mata da ita kuma matan aure, soyayya da matan aure, badala da matan aure, mace idan bata samu control ba da wannan wayar kana tare da ita a gida za ta zo tana alaka da wasu. Wannan na gani naji na gani da ido na, ba wai labari aka bani ba, na sani kuma kuma kun sani da yawa. Yanzu maza suna kukan cewa na kama matata tana chatting da wani ko wani yana chatting da ita, har zuwa ake a faki lokacin da mai gida baya nan aje alaka. Mun fada mun dade maimaitawa, duk wanda matarsa take da babbar waya a hannunta, to kamar yanda zai kiwon yarsa budurwa, to ya fai kiwon matarsa dan kada ya maida hankali akan yarsa budurwa ya manta da matarsa. Idan kai wasa za ta hada mazaje sama da kai biyu ko uku, kamar yadda kake da mata biyu ko uku, to ita ma tana da miji biyu ko uku. Wallahi wannan yana faruwa, wannan yana faruwa, wannan yana faruwa. Mutum yazo ya kama matarsa tana hira da wani tsakar dare chatting a wannan WhatsApp din, a waye waye da sauransu, duka yana faruwa. Kuma ku je ku bincika. Yanzu in shari'a ta ce an hana, a ladabtar da su in sun shigar maka wani a gidanka wanda baka yarda da shi ba, baka so ba, ya kamata ta zo ta dauki dukiyarka, arzikinka, tana alaka da wani. Wani yace wallahi mala sai in bata kudin cefa ne ta je ta tura wa wani tsohon saurayin ta recharge card, kaje wulakanci mala, gashi kai hakuri ba yawa. Wallahi mala har cewa suke ya masoyi na, dan Allah ka kira ni in ji dadin muryarka. Wallahi tallahi matar aure tana tura wa wani namiji, ya masoyi na dan Allah ka kira ni na dan ji dadi, dare yayi, shi kuma yace ka wallahi gashi ko ana sanyi yau, wallahi kun dina muku rantsuwa ba bashi kuke bi na ba, ana yi. Wannan yana daga cikin yaudara, yana daga cikin ha'inci, da mata suke wa mazan su wasu suna ba su ra'ayin cewa to ai mijin zamani shi ma yana zuwa ya je dauki kewa a wani guri ke ma gwanda ke dauki kewa abinda suke kenan su ta shiga gida kada mutum ya bari gidansa ya zama tasha jama'a shine amfanin karatu kada gidanka ya zama tasha lalle ka san wa yake shiga gidanka wa yake fita kuma lalle idan za a shiga gidanka sai an gaya ma waye wani dangi wani kanin wani dan gidan gwaggwanta ko wani kanin gwadinta Allah sa albarka Allah kara zumunci sai an gaya mun na gane waye waye kuwa akwai ƴaƴanka ƴan mata dole ka sa security a kansu wani zai shigo gidanka ya maka illa da sunan dangi ne da sunan dangin matarka yana alaka da ƴaƴanka mata ko kanana ne ana fadi so bai kamata mutum musulmi ya bar gidansa ya zama kamar tasha ba annabin rahama da kansa duba dai matansa matan annabi ne an ce wa azwaju ummatu zuwa ya gidansa ya ga wani bai gane shi bai ce Aisha waye wannan ne tace ya rasulullahi baka gane shi ba tace ai wanda aka shayar da mu ne tare muka sha nono da shi kaga wannan ba yanda za a yi aure ta ko amma duk da haka annabi ya koma gida ya ce ya koma gefe ya ce ya Aisha ku rinka fa lura da waye zai rinka shiga gida fa wallahi amma yanzu nan jami'a za ka sa ta in ta zo dawowa sai ta taho da abokinta ya za a yi wallahi wai hand out zai bata ko za ta bashi ko zai karɓi wani da sauransu kowa yana shiga gidanka wani mutum ya ce yake gaya mai ce ai malam ka gani na ina da ƙanne uwa ɗaya uba ɗaya wallahi tunda nake ƙani na bai isa shiga gidana ba sai ina nan ko aiki ce miƙawa almajiri ya miƙa musu ƙani uwa ɗaya uba ɗaya ya ce ai babu ai an ma sani dama ni ba wani wannan bai zai yiwu ba ƙani uwa ɗaya uba ɗaya kaga dai ƙanin sa ne ya ce saboda fitina ban ce ba zai shiga gidana ba amma sai ina nan in kuma baya nan to yana waje kuma na riga na faɗa wa iyayena tsautsayi yasa na riske shi a cikin gidana to bai da bambanci da kwarto kici haka na ga dama haka kuma zan yi saboda akwai rauni akwai fitina fa akwai fitina a irin wannan lokacin akwai fitina dole sai ka kare to wannan kenan Allah sa mata su ji kuma su kiyaye kuma annabi yayi wasiya wa al'umma bil itisami bil kitabi kitabillahi yace a wannan huduba da a wannan haji yace ayi riko da alqur'ani kowa ya zama dan alkitabu was sunna wa akhbara annahum lan yadhillu ma damu mu'tasimin bih annabi yace ba za su taba bata ba matukar suna riko da shi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da alqur'ani ku riko da sunna thumma akhbarahum annahum mas'uluna anhu kuma annabi ya ba su labari cewa fa sai an tambaye su akan wannan alqur'ani jama'a musulmi mu sani Allah zai tambaye mu akan alqur'ani mun yi riko da shi ko mun riko da shi ba wastantaqahum bima da yaquluna kuma ya koya musu ya furta musu ya koya musu ya za su faɗa me za su faɗa an tambaye su wa bima da yashadun da me za su yi shaida wa qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta yace suka ce mun shaida lalle ka isar kai wa'azi ka isar kuma kai nasiha farafa usbi'ahu ila sama annabi ya daga dan yatsan sa zuwa sama wasashhada Allah alaihim thalatha marrat ya shaida musu ga Allah Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na musu wa'azi na isar musu da sako na gaya musu gaskiya wa amarahum an yuballiga shahiduhum ghaibahum yace wanda yake nan ya gaya wanda baya nan sako ya sayo gashi nan yazo mana hakkan har masallacin mu na kofar nasarawa hadisi imam muslim wa khataba khutbatan wahidatan wa lam takun khutbatayn jalasa bainahuma huduba kwaya daya mai tsawo kawai bai zama guda biyu bai zama ya raba tsakanin su ba falamma atammaha amara bilalan fa azana thumma aqam to ya gama huduba ta arfa kenan sai yace bilalu wannan shekarar da bilal aka je aikin haji yace kira sallah ya kira sallah kuma ya tayar
فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة فيهما القراءة يصلى شركاء بيو أذاركما يسر أتكي وكان يوم الجمعة كمران الجمعة أبو ماماكي فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة كثمي ابن القيم يشتو ون ينا نونا منا أشيمي تفيا باب جمعة أكنسا ون اسم باطني فهنتا تشيتا ستا ابن القيم ألا مسر حما kamar yaya mai tafiya babu juma'a kansa yanzu anan gurin kaga hudubar da yayi sallah anan ba sallar juma'a yayi ba kasaru yayi ta sallar azhar shi yasa aka ce yayi sallar dan azhar ai akwai ake karatu da sallar juma'a yayi ha da zai yi raka'a biyu ne kuma karatun a bayyane wannan shine istinbati na malamai irin sa da suka goyi bayan sa cewa matafi babu juma'a kansa saboda duk alhazaini duk matafiya ne so babu sallar juma'a kansu amma inda a makka ne za su yi raka'a biyu kuma su bayyana karatu duk da wasu malamai suna cewa babu dalili karara da za a ce an sauke wa mai tafiya sallar juma'a in ta riske shi a hanya yaga ana yi to ta kama shi sai ya tsaya yi amma in yana asna'us sai sairi yana cikin tafiya ne to babu juma'a a kansa wannan dai ismin batsi ne mai kyau kware da gaske wanda ibn al-qayyim yayi thumma qama sanna aka tsaida sallah fa salla al-asr ka'atayn aidan ya dade yin raka'a biyu kuma salla al-asr tunda daman arfa haka ake yi ayi azhar da al-asr raka'a biyu ayi jami'i wa ma'ahu ahlu makkah a tare da shi akwai mutanen makka fa sallu bi salatihi qasran wa jam'a suka yi sallah da irin wacce yayi suka yi kasaru duk da a makka suke kaga tunda sun taho sun yi tafiya sun zo arfa kenan sun zama matafiya yanzu da haka sai suka yi kasaru a matsayin matafiya ba juma'a ba tunda a ra'ayinsa a fahimtarsa babu juma'a ga matafi shi ibn al-qayyim kaga sai suka yi azhar raka'a biyu a sirrance suka kawo al-asr kuma raka'a biyu yace wa fihi awdahu dalilin ala anna safar al-qasri la yatahaddadu bi masafatin maluma Allah jin ibn al-qayyim yace wannan kuma dalili ne babba da yake nuna mana tafiya ta kasaru ba a iyakance ta da wasu kilometers kawai saboda duba tsakanin arfa da makka kilometer nawa ne misali so malaman da suka ce sai an kai kilometer 40 da kaza sannan ai kasaru suka ce a'a wasu malaman suka ce a'a kawai idan tafiya sunanta tafiya idan tafiya sunanta tafiya to kawai mutum zai yi me zai kasaru ko da ku daga nan zuwa Budilni ko daga nan zuwa Gwarzani ko da nisan bai kai waɗannan kilometocin da aka faɗa ba in dai al'ada za a ce ai yayi tafiya baya nan to ya halatta kai kasaru kuma ya halatta ka sha azumi akan wannan tafiyar wannan shine dalili mai ƙarfi da malamai suka tafi akai falan ma faraga min salatihi rakiba hatta atal mawqifa yayin da ya idada sallah to yanzu sai ya hau abun hawan sa ya ta tafiya har sai da ya je mawqif wajen tsayuwa dama an ce tsayuwa arfa ko tsayuwa arfa wannan dalili ne cewa tsayawa ake ana yin addu'a fa waqafa fi dhailil habali al-jabal kai inda sakarat wannan wato a ƙarshen duwatsun dutsen arfa a ƙarshen sa zail din sa inda sakarat wajen yan kananan duwatsu duk wanda ya je gurin zai gani to anan annabi ya tsaya wastaqbala al-qiblata kuma ya fuskanci al-qibla wannan ya nuna ana so in mutun zai addu'a ya kalli gabar yana da kyau in zai addu'a mutun ya kalli gabar an so وجعل حبل المشاه بين يديه wato akwai tafiyar hanyar da mutanen kafa masu tafiyar kafa ba masu hawa abun hawa ba suke bi ana ce da gurin hablan mushati to sai ya sa shi gaban sa wa kana ala ba'irihi a lokacin annabi yana kan raqumin sa fa akhadha fi du'a'i wat tadarru'i wal ibtihali ila ghurubi shams annabi ya kama yin addu'a da kankan da kai da nuna gajiyawa da nuna bukatar sa zuwa ga Allah yayi tarukon Allah yana addu'a malan har rana ta fadi tun daga azhar dana sai da rana ta fadi yana tsaye Allahu akbar wato ba za ka ga lokacin ma in kana da abun yi kuma ka fahimci sunna ka koshi da sunna wallahi malan ji za ka yi lokacin ya maka kadan ai kwarai da gaske daga azhar din nan ka daga hannu malan kana ta fafata addu'a wallahi za ka ga lokacin nan da sai ga har rana ta fadi alhazai cewa suke rana tana faduwa da wuri a arfa saboda me ana ibada ana addu'a ana roƙon Allah so yana daga cikin morewa aikin haji akramaka Allah morewa aikin haji arfa shi yasa annabi ya ce alhajju arafa
hajjin gaba daya Arafa ne ranar da Allah yake alfahari da waɗannan bayin Allah hadisi suka zo aka ce ga sunan bayinka mala'iku suna cewa Allah bayinka sun zo shu'san hubura ga kayan su ba su yi aski ba ga cikin kura an sha tafiyar kafa ga wahalar tafiya sun daga hannu a daji dukkan su gaba daya sun saka sutura iri daya suna kiran ubangiji daya sun fuskanci alqibla daya suna roƙon ka kai kadai yace ku je ku ga musu dinna yafe musu Allahu akbar Allahu akbar wannan shine ake kyautata wanda yaje yayi aikin haji maqbul alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajjin da aka yi wa Allah da'a a ciki hajjin da aka yi shi a daidai aka yi shi akan sunna ba shi da wani sakamako da zaka iya fada na lada illa kawai kace wanda yayi shi dan aljanna ne shi yasa wannan wurin ba asara duk shekara an mutun yaje malam duk wanda Allah ya rufa masa asiri wallahi baka sani ba wataƙila shekarar zaka mutu biya ka tafi amma yanzu yan birni kai kai akwai wahala kai akwai wahala aikin haji akwai wahala akwai wahala wallahi Allah ya kawo wahala da zamu same ta mu yi ta a ba mu aljanna kana fata aikin banza ma ko ba ka bane kana ta aikin banza ma yanzu wani kullun sai ya fita tun daga al'asar har zuwa magarba yana tsaye a filin ball yana kallon ball kullun ne yana tsaye kafar ta kumbure ita canja takalmi duka ba damuwa tunda yana kallo ne ba lada ko nasisin kwabo ana kallon kokawa ma ai mutum yaje ɗebi a wanni yana tsaye a banza yana kallon kokawa in baka yi sharan masallaci ba kai ta kasuwa ku nemi Allah ya baku dama ku je aikin haji aikin haji yana da dadi malam zaka ga wanda yafi ka tsoron Allah zaka ga yadda mutane suke kiran Allah inda kana sakaci zaka ga ana ibada ga inda ake wa Allah bauta ko dawafi kawai daga zagayenka na dawafi in ka duba wani kai ka san yafi ka kusanci da Allah kai ka san yafi ka tsoron Allah dole ka miƙa wuya kai ma ka tsaya kai da gaske kaga mutane suna sa'ayin nan suna ta kiran Allah Allah kawai zaka ji ana kira tauhidi shi ga dai wannan kadai ya kamata ya ƙara caja maka imani ai wannan wuri malam duk wanda yake da rabo ai bai kamata ya sakaci ba yasa akwai yan kasuwan da suna burge ne in yaje China ya sai kaya ya tsallaka kaza ya sayo kaya ya tsallaka a dawowa sai yanka ya biya yayi umra yayi wa Allah godiya sai dawo gida wannan is good yayi kyau kwarai da gaske ai kwarai da gaske kaje kai wani kewaye kewaye kaje China ka hadu da masu cin kwadi da masu cin waye waye kaje kai sati biyu ba jami'i kaje kai sati biyu a garin da ko kiran sallah ba kaje ai wanda ka dan ratsa ka je ka dan yi umra ka dan nemi istighfarin wannan zaman da kai kuna tare da ni Allahumma amin wa amara an-nasa an yarfa'u an batni urana yace mutane su dan daga ka dan su bar batni urana wa akhbara sunan wuri ne wa akhbara anna arafata kullaha mawqif yace kuma ina shaida muku duk filin arfa gaba ɗaya wurin tsayawa ne kenan wannan yana nuna waɗanda suke takallufi sai sun hau dutsen arfa su takurawa kan sai sun hau dutsen arfa to wannan wani abu ne sabo duk filin arfa duk tantin nan na alhazai gaba ɗaya ya halatta a tsaya da wanda ya hau dutse da wanda yake cikin tantin sa zuwa ɗaya gaba ɗaya to amma wasu na ga suna wahal da kansu ai sai mun je dutse wallahi sai mun ci ta yawo ya bata in yayi kewaye kewaye sai tarar da shi Amina ya bata ya gama kewaye ba zai ga dutsen ba kuma duk ya kare kewayensa har lokacin addu'ar ya kare wai yana neman dutsen arfa sai ya je ya hau yanzu kai duk alhazan da basu je kan dutsen da mashi kenan addu'arsa bata karbu ba jahilci ne cewa sai na je na hau amma dan ka gani dan kallo wannan ba hana ka ba ka iya zuwa ka kashe kwarkwatar idanka wa arsala ila an-nasi an yakunu ala mashairihim wa yaqifu biha yace ya mutane kowa su tsaya a wuraren ibadansu kuma su tsaya a wurin fa innaha min asari isi abihim ibrahim lalle yana daga cikin gurbin da za su gada na babansu annabi ibrahim shi ma anan ya tsaya annabi ibrahim inda duk alhaji ya je kaga duk zirga-zirgar mina ka je mina ka je arfa duk annabi ibrahim ya je wannan gurin allahu akbar da jifan nan da waye duk ya je wurin da dawafin nan shi ma duk annabi ibrahim ya je wurin wa kana fi du'aihi rafi'an yadayhi ila sadrihi a lokacin da yake addu'a ya daga hannayensa zuwa daidai kirjinsa kastita'amil masakin kaman yadda ake ciyar da bada miskini abinci. Abin da yake nufi idan mutum ya zo ba ni sunan shi zai yi addu'a ta Arfa din, ba haka ake yi ba, a daga hannu can sama, shi dai yanda Annabi yayi iya haka, saboda haka yafi sauki, haka akwai gajiya da wuri, amma haka akwai sauki. Sannan ba laifi idan mutum ya gaji da tsayawan fa zai iya zama, zai iya zama, ba laifi bane ba. Amma ina tausaya alhazan da suke kwanciya su yi ta bacci, bacci ta bacci su dala, an kaga sauran minti 15 rana ta ma daga tashe ni gaba ɗaya ranar Arfa din addu'ar minti 15 zai yi. Kai yanzu yadda ake addu'a kamar za a kwata din nan, Allah ya taimake ka ka samu wannan awannin za ka yi addu'a, kuma an baka garanti tabbi. Ai tsayawa mutum ya kamata ya yi da gaske, kaga wani malam yana kamar zai tsalle ya kamo kamar Allah gashi a gabansa zai cafka, yana kuka, yana kuka sharkaf, wallahi kuka za ka ji mutane suna ta yi, suna zubar da hawaye, wani ya taho da zanubinsa so yake Allah ya yafe mai, wani ya ɗebo larurori na iyali so yake Allah ya yaye musu, wani ya ɗebo ciwuka na gangan jikinsa so yake Allah ya warkar da shi, wani harkar kasuwa ce a gabansa, wani harkar gona ne, Fulatani yana neman shanu, wane ne kowa, wani aljanna yake nema, wani kaza da sauransu, wuri ne na addu'a, wuri ne na roƙon Allah Arfa. So shi yasa in Allah ya jarabe ka je ka haɗu da mai surutu abokin tafiya, to ya gama da kai. Daman ai ƙwarai kuwa in za ka tafi Arfa to ka je ka tsaya, kar ka ma tsaya inda wani ya san ka, ai ya fi sauƙi ka je ka samu wani guri ko a tantin ku ne ka kewaya wani guri haka can cikin mutanen ido-ido ɗin nan, ko cikin abin nan inda ba sa ma jin yarenka. Allah wallahi yawa, wani ce ai ni cikin ƴan uwana na tafi Yarbawa, suka yi ta Yarbancin su ni kuma ba na ji, ba wanda ya kula ni ban kula kowa ba. Amma mutukar kana tare da mutanenka, wanda zai ce kai ya akai ne, wasu kuma ɗaukan hoto tun da ya je kawai hoto yake sai yana dariya, we are in Arfa now wallahi alazim mana, a ba mun gani ba, duk mun gani an tuturo mana, yana yaƙe baki ya je ya saka ɗan haƙorinsa na riyal 250 ko na riyal 60, yana haka yana dariya, yana selfie yana turowa muna Arfa. Wani kuma ka duba abin tausayi, wani ya ɗaga hannu yana addu'a sai ya sa a ɗauki hotonsa haska haska haka, sai a ɗauki hotonsa sai a danno a Facebook ga mu a Arfa. In ba sa abu Allah kiyaye sai ka rugurguje aikinka, kar ka yadda ka yi abin da shedan zai zo ya shiga lalata maka. Wa akbarahum akbarahum ne kamata ya zama anna khairud du'a, ina ga yasa akbaratum sai ku gyara, akbarahum ne anna khairud du'a yawma arafata, annabi yace musu mafi alherin addu'a ita ce addu'ar Arafa. Wa zakara min du'aihi fil mawqifi, ga addu'oyin da annabi yake yi a cikin a wurin da ya tsaya a Arafa, wanda yake so zai iya hada cewa ko ya rike ko kuma ya yi wasu daban. Allahumma lakal hamdu kalladhi naqulu wa khairan mimma naqulu, اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي ترابي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح, ذكره الترمذي. إمام الترمذي أنبشونا رواية أتشين كتاب الدعوات حديث علي بن أبي طالب وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. ومما ذكر من دعائه هناك, اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي, لا يخفى عليك شيء من أمري ولا يخفى عليك شيء من أمري, أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه, أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما, يا خير المسؤولين ويا خير المؤطين, ذكره الطبراني. تكاد أن أكرويته yana cewa allahumma lakal hamdu kalladhi naqulu, godiya tabbata gare ka kamar yadda muke faɗa, ya Allah sama da abin da ma muke faɗa, ya Allah da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata da makoma na duk gare ka ne, wa ilaika ma'abi, kai nake komawa gare. ya Allah duk abin da na bari kai zaka gaje shi zan mutu ka gaje ni Allah kai ne kike gaje ƙasa gaba daya ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga azabar kabari wa waswasatis sadri Allah ka rama ni da waswasi na zuciya na kirji da bajewar al'amura da watsi wasu kaje an ce ga aiwani al'amuran sa ya lalace ya watsi shatatul amri Allah ka raba mu da wannan Allah ka sa kullun al'amarin mu a hade yake a daidaice ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin da iska take zuwa da shi iska tana tahowa da sharri to ka nemi Allah ya tsare ka a wata addu'ar yace ya daga hannu a arfa duke yake fada ya Allah kana jin zance na innaka tasma'u kalami kai ma da Hausa ma zaka iya fada kace ya ubangiji kana jina ya Allah na kana jina ya Allah kai nake nema ya Allah kai nake neman amsawarka Allah ka yaye mun abin da yake damuna Allah ka raba ni da kaza ka bani kaza kai magana kamar ga kaga Allah haka yake son kana addu'a yace kana jin zance na kuma ka ga guri na wa ta'lamu sirri wa alaniyati Allah ka san sirri na ka san bayyane na ba wani abin da zan boye maka ya rabbi ba abin da yake boya gare ka cikin al'amari na ya Allah ni ne wato alba'isu idan an ce alba'isu wato wanda talaucin sa i bayyana wanda wato mubalaga ne fil wasfi bil fakri ni kam mabukaci ne oba a gare ka shi yasa ce al faqiru al ba'isul faqir al mustaghisul mustajir me neman agaji da tallafi al mustajir wanda yake neman aminci daga gare ka al wajilu mai tsoro al mushfiqu mai jin tsoron me zai biyo baya dinni ne alwajilul mushfiq almushfiqul wajil mai jin tsoron ka kuma ina jin tsoron me zai biyo baya ya Allah idan nayi kaza ko baka yi mun ba ya Allah ni ne mai tabbatarwa da furuci da zanubin sa ina roƙon ka irin yadda miskini yake roƙon ka ya Allah ina ibtihali abinda ake nufi da ibtihal wato ijtihadi a wajen addu'a ya Allah ina naci wajen roƙonka abtahilu ilayka ibtihalal muznibi dalil yanda mai zunubi kaskantacce yake nacewa da roƙonka ya ubangiji to gani nan ina yi wad'uka du'a al-khaif adh-dharir ina roƙonka roƙo na mai tsoro adh-dhariru wanda yake na kusa da kai yana matsa da kai yanzu misalin yaro wala Allah idan yayi maka laifi ko zaka yi masa azaba ko na ba sai zo rike ka ka ga yana cikin tsoro to kamar kana nuna ya ubangiji gani dab da kai ina cikin tsoranka ka bani ku ji maganganun annabi malam masha Allah yasa ake son zaka yi addu'a ka haddace abin da annabi yayi duk fasahar ka ba zaka kai kalmomin annabi ba to shine sirrin zaka yi addu'a ka nemi addu'oyin annabi kai yace ka fada ta wuyana ya kankanta gare ka ga wuyana a kar ya ubangiji man khada'at laka raqabatu idona yana zubar da hawaye wa fadat laka aina gangan jikina ya kaskanta ya kankanta gare ka wajalla laka jasadu ko wazalla jasadu hanci na ya tursasa a kar raghima laka anfu ko raghima anfuhu lak allahumma la taj'alni bi du'aika rabbi shaqiya ya ubangiji karka sanya ni shaqiyi akan roƙonka mana in zama an haramta mun in an ce shaki dan uwa dan wuta wanda bai da rabo ya ubangiji ka zamanto a gare ni mai tausasawa mai rahama mai jin kai ya khairal mas'ulina ya mafi alherin wanda ake roka wa ya khairal mutina ya mafi alherin wanda yake bayarwa duk duniya ba wanda ake roka yafi ka alkhairi duk duniya ba wanda yake bayarwa ya ainihin wato yafi ka bayarwa ya annabi ya Allah tabaraka wa ta'ala an ruwaito daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi a wannan rana kamar yadda riwaya ta zo wa zakar Ahmad bin hadisi Amr bin Shu'aib bin Nabi an jaddi kana akthar du'a annabi sallallahu alaihi wasallam yawm arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa sanidu hadhihi al-adiya fiha lin mala yace a cikin waɗannan addu'o'i isnadan su akwai rauni amma wasu sun inganta wasu sun tabbata daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam
zamu tashi sati mai zuwa wa hunaka nazarat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a wannan guri ne a wannan lokaci a arfa din Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ka karba mana addu'oyin mu ka yafe mana kurakuran mu ka sa mu cika da imani ka sa aljanna makomar mu ka ji gan iyayen mu wa bi hadzal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته